Bada shawara wani jigo ne na zamantakewar aure wanda ba kowa ne ya fahimci karfin ikon wannan bangare ba, wato bada shawara ga ma'aurata ko kuma amfanin sa. Bada shawara wato counseling kamar ake ce da shi a turanci, al'amari ne wanda wa'ansu al'adun sun yi nisa a wannan bangaren, ta inda in har za a yi aure ko kuma ana cikin aure aka samu matsala, to kafin abin ya kwabi har sai an tabbatar da cewa bayan miji da mata sun kasu daidaita tsakanin su, an shigo da wa'ansu a ciki, wanda wani lokaci ba ɗan uwan ake samu don su bada shawaran ba, akan iya samun waɗanda suka kware ko suka kware a wannan fanni na bada shawarwari don su kawo tallafi don a samu daidaito da zaman lafiya da fahimtar juna. A wannan zauri yana tare ne da malama Khadija Sa'ad Muhammad, wacce ita ce shugaba ta ƙasa ta wannan ƙungiya ta babbar mace wanda suke bada shawarwari ga ma'aurata wanda suke shirin aure da kuma waɗanda ma suka tsufa a cikin al'amarin auren. Sannan sai malam Ismail Zakar wanda yake shi ne PRO wanda shi ma yake bada nashi tallafi da gudunmawa a ta wannan bangare na bada shawarwari da kuma samun daidaito tsakanin ma'aurata. Matasa, barka da zuwa wannan zauri namu. Malama Khadija, bari mu fara da ke. Idan aka ce bada shawarwari, shin menene wannan kalma take nufi?
To jama'a assalamu alaikum. A takaice, idan aka ce bada shawara, yana nufin mutum yana da wani abu wanda yake damun shi, zai kuma je ya samu wanda ya yarda da shi ya faɗa masa ga abin da yake damun shi, dan Allah ya bashi shawara ta mahanga ne kyau akan wannan abin domin a samu nasara abin da shi mutum din yake nema a rayuwarsa.
Wato a samu mafita
kwarai da gaske.
Bayan sanin ma'anar shi abin da ake cewa bada shawara, me yake kawo mutum ya buƙaci bada shawara? Kamar yadda kika nuna mana cewa sai idan har akwai wani matsala ko bukata ta neman shawara don samun mafita, to menene ke kawo su waɗannan matsalolin da har da sai mutum ya wuce daidai nashi kurumin inda yake muhallin sa ya nemi shawaran wani, kamar waɗansu irin matsaloli ne ake iya samu?
To da farko, shi abinda ake neman shawara a kansa ya danganta kuma ya kasu kashi-kashi. Zamu iya farawa da cewa akwai wanda abinda yake damun shi a cikin zuciyarsa ne shi kadai abin yake mai yawo, to wanda mijin ke fama da irin wannan dole shi kadai ba zai iya ba kanshi shawara ba dole yana bukatan ya ji yaya kuma wani yake ganin wannan abin idan yayi daidai da tunaninsa to ya zama na cewa tunanin da yake yi ne kyau ne zai iya aiwatar da shi idan kuma ya saba da tunanin da shi yake cikin zuciyar shi to zai iya gane cewa zai iya ma fada ma wanda yake ba shawara cewa to amma da ni kaza ne nake tunani in yi to sai su hada guda biyu sai a ga to wanne ne idan aka yi za a fi samun mafita sannan kuma akwai shawara wanda wani ma shi bai san yana cikin matsala ba kai ne kawai zaka hango shi ka gane cewa yana cikin damuwa to ya danganta da yanda kuke da mutum din da kuma yanayin fahimtarsa zaka iya zuwa ka ce ni ko ina ganin kamar yanda naga kana kaza ko kina kaza inda zaki ta kaza da zai ci ba da ma'ana to ai sa'a wannan yana da fahimta ko tana da fahimta zata iya yadda kuma gwada kuma idan aka samu nasara ta ji dadi ko ya ji dadin wannan shawaran da aka bashi sannan kuma akwai shawaran da shi abun bai riga ya faru ba bai kuma zo ba amma zaka iya ba mutum yanda zai zama ya shirya ma zuwan wannan abu shine kamar masaran da kika bada na baya cewa kamar muna bada shawarwari ga waɗanda za su yi aure da ma waɗanda suke cikin aure kin ga wanda bai yi aure ba bai ma san menene aure ba bare san me zai tambayi shawara akai amma akwai abin da ake cewa a shirya mutum da turanci da ake cewa I preparing mutum abin da zai zo idan mutum ya zo neman shawara na abin da ya shafi aure za a ga ya masa menene auren meye kuma ake bukata a zamantakewar aure sannan kuma wasu matsaloli ne wanda ake ganin cewa za su iya tasowa a cikin gidan aure to idan suka taso yaya mutum zai yi ya warware ba tare da sai ya je neman shawara a daidai lokacin ba to idan mutum aka riga aka ya kintsa shi a kan hakanin duran shi da zuciyar shi ya riga ya san dama irin haka zai zo to da zaran abin ya zo zai iya gane cewa tunda an ban misali an ce yanzu misali idan wani sabani ya zo tsakani na da abokin zamana ko abokiyar zamana kamata yayi na farko mu zauna da ni da ita mu kawo matsala ga kaza ya shigo tsakanin mu har ya kawo sabani shin meye ya kawo matsala kaza ne ya kawo matsala to ya za a yi mu warware a'a nan gurin ke ne kika yi kaza da a lokacin kin fada min da wuri da na san matakin da zan dauka ita ma misali in matan ne zata ce to an aka nuna ma misali matan cewa idan har namijin ya kawo wannan to a daidai lokacin ita abin da ya dace ta shi ne sai ta ce to kai hakuri lokacin ban san haka ya dace ni ba amma insha Allah nan gaba in haka ya kasance ga yanda zan yi to kin ga an warware wannan matsalan to idan ka riga ka koya ma mutum kin kafin a yi aure a lokacin da matsala ya zo zai yi tuno cewa to ai lokacin da ake koyar da ni yanda ake zamantakewa aure an faɗi kaza to ashe da naga wani abu ya zo wanda ban saba da shi ba abokin zama shi ya kamata ni sauri in fara gaya ma
wato ko
miji ko mata duka za su iya faɗa ba wai dole sai mata ba miji shi ma miji zai iya ganin wani abu da ya ga hankalin shi bai kwanta ba kuma ya san ya kamata matan ta sani ya kamata ya faɗa
ga abokiyar rayuwa
saboda a wurin kamar training din akwai abin da duka su mukan koya musu na cewa duk abin da ka san cewa idan ka boye wata ran zai kai partner ka zai sani wato ma'ana abokin zaman ka ko namijin ko mace zai sani to yafi alkairi ka faɗa ma mutum a ta yanda kake so ka faɗa mai ya fahimta akan sai idan ya bayyana sai ka zo yin bayani saboda ba zai taba ganewa ba wannan is a psychological abu ban sanya ake ce ma psychological abu ba da hawa
wato abin ne wanda yake ya taba kamar na tunani
na tunani na yau wani kwakwalwar mutum saboda idan ka riga ka boye abu mutum can a titi ya zo ya gano duk yanda za ka zo ka mai bayani wai ya gane cewa ga dalilin da yasa ka ba zai taba fahimta
ba
yawa saboda zai ji baka yadda da shi ba amma idan a tun farko ka faɗa kai ka san yanayin siyasa da zaka fito da shi wurin faɗa mai koda baka faɗa duka ba in ka dan faɗi kadan koda ya ji wani a waje ba zai ce ai baka taba faɗa sai zai ce amma baka faɗa duka ba to kinga a lokacin idan ka ce ai abin da yasa ban faɗa duka ba saboda ina gujin fitina ne mutum zai fahimta tunda ya san ka dan faɗa yawa to irin wannan matakan shi ake bi wurin abin da ya shafi bada shawara daga mai bada shawara da kuma wanda yake daukan shawara
malama Khadija ta yi maganganuwa cikin ma har ta faɗa cewa akan sa wai siyasa a cikin al'amarin zamantakewar aure dan dai a samu zaman lafiya to ta yaya kuke bada shawarwari ga waɗanda suke neman shawara idan sun zo to wayan hanyoyi kuke bi
assalamu alaikum hanya na farko da muke kokari mu bi shine na farko mukan daga tattaunawar da muke yi da waɗanda suka kawo matsalolin su ko suke neman shawara mukan kokari mu fahimci menene rayuwarka saboda kuma menene tarbiyar ka kuma menene al'ada kuma menene addini ka wannan abin suna da muhimmanci sosai saboda idan ba mu fahimci wannan ba muna iya daura ka akan wasu al'amura da ba za ka iya ba saboda duk abin da za ka iya kuma ka ba da effort ko kokarin yi shine zamu yi kokarin mu inganta maka saboda kai a samu masara shi kullun damuwa ko kuma kowanne matsala yana da yadda za a yi magani shi daban-daban amma kuma a ƙarshe abinda ake so a cimma nasara muka yi kokari muka duba wannan al'amuran sai mu ce okay to ga yadda ka fito ga yadda kake kuma ga abinda za ka yi kuma mu faɗa maka cewa wannan abin da me ka taɓa gwadawa domin ka magance wannan matsala idan ka yi daga nan sai mu ɗaura daga labarin da ka ba mu ko kuma history da ka ba mu na background ɗin matsalolin ka sai mu ce to okay kai kaza tunda kai kaza biki ba kai kaza bi ba to ka gwada kaza ka kuma yi kaza kai kaza nemi kuma mu tattauna da wasu mutane wanda suke tattare da wannan matsala domin mu ga yadda za mu shawo kan matsalan cikin sauki kuma inganci.
Wato ba kowane matsala ce ake iya warware nan take ba ce. Akwai wani matsala da sai ta buƙaci lokaci
sosai ko ai a ka'ida ma ina ganin duk wata matsala da ka zo ka ce ka kama gogore ta a lokaci daya gaskiya abin da muka fahimta tana iya warwarewa matsala ba ce amma in dai matsala ta ce matsala da har zaka zo ka ci kana buƙatar ai counseling ɗinka ko a baka shawara yana da buƙatar a koma a ga menene root cause ɗin problem
wato
ainihin tushen matsala in ba an warware ainihin tushen matsalan ba idan aka mata gyara daga sama wato cosmetic address tana iya bacewa ko idan fuska ne na kwana biyu ko uku za ta iya warwarewa ko da yaushe
to malama Khadija kafin mu fara gabatar da shirin na tattauna da muka yi kin faɗa min cewa sunan kungiyar kuma babbar mace wanda kuke da shirin rassa da yawa a cikin jihohin Najeriya shin arewaci ne kawai ku wadda ta da kuranci
eh haka ne sunan kungiyar mu babbar mace counseling service to a dai halin yanzu gaskiya a arewacin Najeriya ne muke da rassa muna da shi a Funtuwa muna da shi a Gombe muna da shi a Jigawa muna da shi a Kano kuma muna da shi a jihar Niger
ka kuma garin Kaduna
ya kuma garin Kaduna nan ne headquarters din yake kuma muna fata za mu zagaya gaba ɗaya jihohin arewa dalilin da yasa muka fi mai da hankali a bangaren arewa a yanzu saboda idan kin lura mafi yawancin matsalolin da ake samu musamman abin da ya shafi auratayya da kuma zamantakewa gaba ɗaya a arewa ne muka fi samun matsala saboda yanayin al'adunmu da kuma ɗabi'unmu yanayin al'adunmu da muka taho da shi da yanzu an sauka akan hanya an daina yawanci rayuwar jemagu muke yi an saki na al'ada na turawa kuma an kasa kofowa tunda mu ba turawa ne kuma ba za mu taɓa zama turawa ba to shi yasa abin namu ya zama yaƙi
kwarai
da gaske to shi yasa mun kafa mai da hankali a bangaren arewaci kuma yawancin kudu su sun daɗe dama suna irin wannan al'amura wanda ya shafi wannan ba da horo akan abin da ya shafi shawarwari na counseling akan abubuwa daban-daban
don kuma a coci-coci misali
kwarai da gaske
wurin ibadar su masallatansu da sauransu zaka ga su suna da wani dan jefe da su
kwarai da gaske
kuma aurata za a aure
da aure da an ba aurata don kwanan nan ma ake gaya mun dama a ka'ida na ba da counseling musamman wanda ya shafi na auratayya wata uku ne ake bada cikakken ingantaccen training na
wato na shawarwari
kwarai da gaske to amma yanzu saboda lalacewa da aka tsinci kai a ciki na zamani abubuwa sun canza akwai wasu cocina da zaki ga su sun ma ƙara yanzu ya kai har zuwa wata shida domin a bada cikakken horo ƙari akan yanda da ake yi
saboda sababbin matsalolin da aka fuskanta ko
kanta game da aure yawan sake-sake yawa ba a fahimci ma menene auratayyan ba da sauransu to dama shi wannan tsari na abin da ya shafi bada shawara a matsayin shi na profession ana bada shawara akan abubuwa da yawa ba wai auratayya kadai bane akwai abin da ya shafi zamantakewa ko mu a nan namu kungiyar babbar mace ba wai auratayya kadai muka mai da hankali akai ba akwai bada shawara akan abin da ya shafi zamantakewa na iyaye saboda akwai wanda zaki ga zama ake yi irin abin da ake cewa extended family da turanci wato ma'ana ana zama ba kawai miji da mata ba da
yawan da sauran mata
da yawa sai zo mu zauna Bahaushe ya ce zo mu saba to duk irin wannan zamantakewa ana bada shawarori wani kuma zaki gani miji aka hada amma tsakanin matan babu fahimtar juna to shi ma irin wannan ana shiga a bada shawara kin ga ba za a ce shawara bane na auratayya tunda mata ba ta auren mata ya uwata amma zama ya hada su sanadiyar miji to akwai yanda za a gaya musu da za su zauna sannan akwai shawara da muke bayarwa tsakanin iyaye da ƴaƴan idan aka samu rashin jituwa
Thank you. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar mu.
Sannan akwai shawara da muke bayarwa tsakanin iyaye da ƴaƴansu idan aka samu rashin jituwa. To wani zai ce dama akwai akan samu rashin jituwa tsakanin iyaye da ƴaƴa, ai ya kamata duk abin da iyaye suka faɗa ya zama ƴaƴa dole su zama masu biyayya. Wannan gaskiya ne haka ya kamata. To amma a irin rayuwar da yanzu iyaye suke ma ƴaƴansu su suka lalata wannan, da ya zama yanzu iyaye za su faɗa ga abin da suke so amma yara kuma ba akan wannan suke ba. Zan baki karamin misali. Iyaye akwai waɗanda suke da al'ada, misali ba sa ba ƴaƴansu aure ga ƴan waje sai ƴan gida. Sai ya zama na cewa iyaye ku kun san al'adan familin ku ne. To amma kuma ba za a gaya ma yarinya
tun
tana karama cewa ba wane shine mijinki, ko kuma a cikin ƴan uwanki za mu miki aure, sai a kyale ta, sai ta je ta fara mu'amala na soyayya da wani a waje, sun shaku da juna, sai a zo a ce ai ba za a ba mu na waje ba, dan uwanta za a ba. To wani lokaci daga wannan ake samu matsala,
sabani ta riga ta mallaki
hankalinka, ko kuma abin da ya shafi sha'ani na karatu. Kowane dan adam da Allah ya halicce shi akwai abin da yake so a rayuwarsa. Iyaye ba su da lokacin zama su tattauna da yaro, me yasa kake son kaza, me yake kake so ka zama a rayuwa, meye dalilan ka, meye kaza. To idan ayi abin da yaro yace yana so ya zama, misali kamar yanzu a kasar nan mu na Najeriya akwai karatutukan da idan yaro yayi kusan ba su da amfani, kasu wasu babu inda ma yaro zai je aiki, wani babu inda zai practice. To amma saboda sha'awa wani zai ce shi kaza yake so ya zama. To kinga ya kamata ya zama akwai fahimta tsakanin iyaye da yara da za su ba shi shawara. To kar kai kazan da kake so kai yana da kyau, amma ka fara yin kaza, saboda kaga in kai kaza zaka samu aiki, kudin da kake yi na aiki zaka iya biya ka je kai wancan da kake so, koda wancan zai baka abinci, ka dai cika burin ka da kake so. Saboda buri a rayuwa yana da muhimmanci, wanda mafi yawancin mutanen mu bamu dauke shi da muhimmanci
ba.
Mutanen mu na arewa za a ga dan me zaka kaza, wani zai ce dole dana ya zama likita, yaro baya so, wani zai ce dole zai zama lauya, yaro baya so, ba a tattauna da shi. Kawai wasu su kuma iyaye dan su cimma burin burge abokan su da kawayen
su, dan wani kafin sai ke so ya
yi da gaske,
baban sa ya ce sai
yayi pilot, bi su yaro zai je ai ta kashe kuɗi. To kinga duk irin wannan akwai abubuwan da ake shiga a bada shawara.
Wato shawaran nan kowa
ya shafa, sannan akwai wani tsari da muke da shi wanda muke ba ma wa'inda za su babban makarantar shawara, musamman yaran da suke aji biyu na babban secondary SS2 kenan, da ƴan aji uku wanda za su fita. So da dama iyaye suna mai ayyansu tarbiyya daga gida, amma daga lokacin da yaranka ya fita ya tafi makaranta, babu uwa babu uba, idan baka bashi tarbiyya da wayar da kai na abin da zai iya gani, to sai kiga an samu matsala. Yaro idan ya je a ƙarshe sai zama bai samu cikakken karatu ba, wasu sun rude shi, ya koma yana yin wani abu wanda bai dace ba.
Ba mu koma kan maudu'in da muke ciki ainihi, wanda shine wanda za mu maida hankali akan na ma'aurata, wato ba da shawarwari ga ma'aurata da kuma wanda suke shirin shiga aure. Ta wato za a inganta shi wannan aiki naku na ba da shawarwari musamman ga ma'aurata ko wanda suke da niyyar yin auren, a daidai wannan matakin ta yaya za mu inganta shi musamman a cikin al'ummar wanda ba su saba da wannan shiri na ba da shawarwari ba, duk da yake da muna da wannan al'ada ta shawarwari a irin nama al'adar wanda ina ganin da an wufanta
kwarai da gaske. To kamar yadda kika faɗa ne, dama wannan abu ba wai wani sabon abu bane, duk yawanci abin da turawa nan suka zo da shi dama yana daga cikin
al'adun,
koko yana muna da irin namu na gargajiyar mu. Sai dai yanzu kawai tunda mun saki komai, kamar yadda dazu na misali mun zama jemagu, mu ba mu nan ba mu ci. Wannan tsarin da iyaye suke daukan ƴaƴa a lokacin da aka sa ma yarinya ranar aure, a ce ta zagaye dangin uwarta, ta zagaye dangin ubanta, ta yi musu kwanaki, duk a nan gurin ake wannan kansilin din. Za a ga mata kwarai da gaske, kuma za ta gani kwarai da gaske. Ayun baba wance ga irin zaman da take da
mutane,
kin gari ya waye yana nan bai nan, zata kai ruwa, zata tsugunna ko ya ganta ko bai, zata gaishe shi, zata gyara gida ga yanda take da ƴaƴan mijinta da sauransu. Kin gama kwanaki biyu uku hudu kin bar gidanta, kin je gidan inna wance, ita ma kin ganata, in zaki taho zata gaya miki dan zaman da zaki kina taya ta aiki, tana karanta miki tofatin da zaki je gidan miji, dole ki zama mai hakuri,
ba
baccin banza ki zama mai amfani, imana ki kama mijinki addu'a, duk yana cikin kasali. Wanda yanzu abin da yasa ba a samu wannan daman harka na neman ilimi na boko da na addini, wanda kuma sai aka samu matsala a bokon ba a koyar da wannan zaman auren, a makarantun addinin ma kanshi babu wani aji da ake wani musamman na koyar da zamantakewa, sai dai kawai akwai maka littafai da zaka yi addini, shi zaman aure ya dauke shi a matsayin wani abin da kawai duk yanda ka samu. To a
zamanin ka koya
to da mazan da ake aure suna da lokaci, su ma sun samu tarbiyya yanda suka ga iyayen suna zama da iyayen su ma, to a
yanzu mazan da ake da aure yanzu ba su da lokacin koyar da mata su ma kansu ba su ma san masalan tarbiyya auren babalanta nasu koyar da wato kinga ko an samu matsala dole namiji a koya mai meye auren ya ake rike mace ya ake samun girma a wurin mace domin yana daga cikin abin da ke kawo mana matsalolin yawan sake-sake magaji ba su sanya ya kake samun girma a wurin mace ba saboda kafin mace ta girma ma ka kai zaka fara ba kanka girma sannan ka girma ma ka
to wato kina rabe nan ga mata tsawa kenan da jiro
ba shi bane to ta inda namiji yake samun girma a wurin mace shine duk abin da aka dora maka na matsayin hakkin ka kiyaye misali gidan da zaka zauna abincin da zaka ci kakka taba yadda mace ta fiye abincin da zaka ci kullun idan ina yin lectures na kan fada ma maza ko garin kwaki Allah ya hore maka ka kullo a leda santana ka kawo ma mata ka ce wance yau ki
hakuri
ga abin da Allah ya hore min jika mana mu ci koda kuwa a gefe kaga ta girka talatala a cikin babban kula da kudin ta ko da kudin iyayenta ka nuna mata za a ci talatala Allah saka mata amma kai ne babba kwakin nan za a fara cin da kai da ita to daga haka namiji yake samun girma duk wani abu da ya biyo gida mace za ta yi shakka to muddin namiji bai tsare ma mace hakkokinta ba to dole akwai damuwa shi yana yake tunani wannan tsawa ba shi bane idan ma kana tsawa kana tsoro yau da gobe za ka dena saboda ta gane cewa sai take ciyar da kai sannan kuma namiji yayi kokari ya zama a cikin gidan aure wannan al'adar da muke da shi wanda mata take zuwa da kayayyaki maza su yi kokari ya zama su ma suna yin wani abu ko da kayan falo ne
anya
kwarai da
gaske ba ki ganin ya zama auren ma ya masu kudi ko a ciki ai da wannan ba ne ba ne ba
gaskiya ba na ina
gani wannan ma naga ya ce mata take kuma ta zo da injin din wanki ba saboda ya ga makota an kawo kwarai da gaske
gaskiya ne malama ina so in shigo wannan can wani lokaci idan mun gani fim maza dole mu gani fim mata a wani lokaci tun daga lokacin da ake nema ana gina neman ne a al'amari na ƙarya mazan ba su gane cewa to in zaki min kaza to menene kuma haƙƙin in cin mai kaza da shin ya dace in sa ko bai dace in sa ba ƙaryan ko kuma ce tunani na ƙaryan ya yi jinu ne wani lokaci mafi akasari daga wurin mace mata mata nawa ne wani lokaci suke iya tambayar namiji cewa su tattauna al'amarin zama gidajen su za mu zauna tare za mu yi kaza tare za mu menene tunaninka misali zan ki yanzu idan namiji ya je neman aure mafi yawanci abinda kawai ake tambayar shi shine menene sana'ar shi zuwa ibo miki matsalolin da ke ma cikin kasa zaman auren so wanne ake ciki aboki na taba zuwa neman aure yace shi malamin makaranta ne aka ce to Allah ya baka sa'a aka samu aiki da ya dawo da makaranta to ya ce shi malamin makaranta ne kuma an ce Allah ya baka sa'a aiki ba aiki
wato wanda ba
a cikin aiki to kin ga iyayen da suka faɗi wannan magana ya ya kike tunani yar su da wani tunani yar su za ta yi zaman aure
in za ta je gidan mace na
in za ta je gidan ki so kuma idan ta zo namijin ya mata ƙarya ta je gidan kuma ta gaba haka bane me zai fara a gidan
wanda ai an sai na wurin hukuman da kuma
santa yin wannan kinga an warga ga gidan tun kafin ma ai
to an wurin aikin kuma na Isma'il da wani lokaci ya kamata su wanda suke da niyyar auren su fara zuwa wurin ku misali ke na an sa ranar misali shekara ko ta goma ko ta shida daga wani daidai wani lokaci ya kamata su fara ziyartar irin wuraren ku don neman shawarwari
a gaskiyar magana shine daga lokacin da iyaye suka aminta cewa za ku yi aure ni zan baka ƴata kai kuma zaka aure ƴata ina ganin a lokacin iyaye kamata su yarda cewa ya kamata ku je wannan special training din na cewa
na musamman
musamman
a muku kana mace ne za ta zo ko kuwa namiji ko duka su biyu
gaskiya ne a wannan tambayar da kika yi shine babban one of the major challenges da ake fuskanta
wato
wannan da ake yi idan yanzu namiji na iya cewa ni zan aure da shi ya kamata mu je training iyaye ya kamata a ce su fada amma wanda ya kamata a ce su yarda su ba shi wato su karfafa su shine iyaye iyaye ba wai sun kasa ba ne a'a amma akwai yadda su suke hanga da waɗanda kuma suke kokarin ba da wannan tarbiyyar su ma suke kallo mu yanzu abinda mu muke muka fahimta abinda muke ji abinda muke gani ya sha bamban da abinda iyaye suke gani kuma muna gina ilimi ne
akan abin da muke gani muke ji muke kuma fahimta maimakon abin da su iyaye suke
dan abin da yake
yawa abin da kamar
abin da wanda iyaye suka ce
abin da wannan suna riki bazai kama haira ne zaka ga maka wani abin na faruwa wallahi tunanin ka
to yanzu idan za a je wurin ba da shawaran macen ne ita kadai take bukata shawaran ko namijin ko ku a je ma'auratan ji
ai abin da ya kamata shine su biyu saboda kamar yanzu ne idan ka zo wurin likita idan kana maganin cutar da yana iya shafan
abokin
zamanka ai ba mutum da yake idan ka ga mutum da yake zai 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 ga
mutum da yake zai ga mutum da yake zai ga mutum da yake ruwa da saurayi kasance suna zuwa a lokaci guda ana faɗa
kasancewa
kan hanyar da
su yi saboda yana da kyau a mu kanmu a cikin session din mu dole wani abu zaka ba su ne ya za ku yi kaza abu kaza ya faru daga nan ne zaka yi gejin tunanin su
to ƙari haje akan abin da ya faɗa wannan bangare na wa'inda kamar aka samu date amma mu
wanda
aka samu rana za a yi musu aure akwai wani program da muka yi wanda muka ce ma voluntary saboda kamar yaran nan wasu ba su ma kai matakin fara abin da ake ce ma soyayya ba to wani lokaci duk da koda a ce an sa musu rana za su zo a yi musu counseling idan ya zama tun farko ma a wanda aka zaba na auren ba na gari bane nan ma akwai wani matsala so aka yi kokari a koya ma samari da ƴan matan duka shin idan kana so ka samu abokin aure waye kamata ka kula wani irin saurayi ya kamata ki yi shi ma wace irin budurwa ya kamata ya nema wanda ake tunanin za a gina zamantakewa to tun daga nan yariya za ta sa a ranta yana lura da nasuwanta to shi ma mai nasuwa ne zai ji ta to akan yi wannan ne saboda a yi kokari da ya zama an gina tarbiyyar abin da ya shafi auratayya saboda kowa idan ya taso dama karshen inda ake buri ya isa ga gidan aure to kin ga wannan tarbiyyar na abokin da za ku zauna ne da ake tunani sannan wanda shi mallam Isma'il yayi bayani shine to an riga yanzu an sa date zaka je ka shiga wani gida wanda baka san meye a ciki ba meye da meye sabon rayuwa sabon al'umma to dole kana bukatan horo akan shi ba wai kawai zaka je ne kawai ka fada da ka
amma lokaci da su karbe ta
kwarai da gaske dole akwai matakai da za a bi tunda a zaman take gidan aure kala kala ne wani da miji da mata kadai za su zauna wani da mata da miji da iyayen shi wani da mata da miji da iyayen shi da kishiya da ƴan uwa da dole sai an koya yanda za a yi siyasa na irin wannan zaman take saboda wata za a kai ta ino mai ake cewa ba ruwanta irin bata sala ba ha za a yi mata makici a fitar da ita daga gidan miji ba tare da ita ta ma san menene ba saboda me bata samu irin wannan training din na aure ba amma ga wanda ta samu ta zo zaki ga yana da wahala duk wani abu da aka taho da shi shi ma namiji ba za a zo kai a ce mishi ai idan ka fita kaza take yi ya kama ya hau ba zai yi amfani da ilimin da ya samu na ya ake zama yaya ya kamata ya zama tattauna tsakanin ma'aurata da sauransu to sai ki ga da izinin Allah da kuma taimakon shi aure ya dade babu wannan yawan saki yawan saurin saki saki a cikin shi
kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda suka ji muryoyin su musamman ma abokin aiki na da kike yana gabatarwa Amina Fahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayan sa da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya Thank you.